idan kun ce ahdath jam'i ne na hadath, abinda suke nufi da hadath shine duk abinda zai fito ta daya daga cikin kafofi guda biyu, ko ta gaba ko ta baya, kaman bawali, kaman bayan gida, kaman rihi, kaman marziyi da sauran al'amura makamantansu. To wannan kowanne daga cikin su ana kiran shi da suna hadath, fitowarsa kuma yana warware alwala. To kuma sai asbab, asbab su kai tsaye ba warware alwala suke ba, amma samuwar su na iya haifar da warware alwala. Kaman barci, idan mutum ya barci zai iya murihi ba tare da ya sani ba, to kaga alwala ta warware kenan. Kamar kuma shafar mace, wannan ma kuma zai iya haifar da warware alwala, domin idan mutum ya shafi mace da sha'awa, mazi zai iya fita daga jikinsa, fitowar mazi kuma warware alwala ne. Da sauran dangogin al'amura da malamai ke magana a kai. To waɗannan al'amura in ma su zama ahdath, in ma su zanto asbab, ba haka kawai za mu ce kaza na warware alwala ba, sai in akwai dalili daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa cikin al'amuran waɗansu malamai sun yi ittifaki cewa kaza na warware alwala. To duk inda aka yi ittifaki ya zama dole kawai mu yarda, ba wani ta cewa. Waɗansu al'amuran kuma malamai sun yi sabani, wasu suce kaza yana warwarewa, waɗansu suce kaza baya warwarewa. To idan suka yi sabani sai mu lura da dalilin kowa, mu ga dalilin waye fa ƙarfi. An gane ku? To don haka sai ya fara koro hadisai a cikin babu, ya ce an Anas ibn Malik radiyallahu anhu qal kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ala ahdihi yantaziruna al-isha'a hatta takhtika ru'usuhum thumma yusalluna wa la yatawadda'una. Akhrajahu Abu Dawud wa sahahahu ad-Dharqutni wa asluhu fi Muslim. An Anas ibn Malik, an karɓo wannan hadisi daga Anas dan Malik, sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma khadimin Annabi wanda yake yaron gidansa ne. Shekara 910 Anas dan Malik yace nayi ina hidima ga Annabi, amma bai taɓa cewa ba dan mai kai kaza ko dan mai ba kai kaza ba. Shekara 10 yaron gidanka, ko mai ba fulawar ruwa, ko mai wanke-wanke, ko direban mota, bai taɓa cewa me yasa kai kaza ko dan mai ba kai kaza ba, saboda tsabagen hakurin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Dan haka har ya dace da addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kana Anas dan Malik yace kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sahabban Annabi da Allah ya tabbata da rai sun kasance ala ahdihi a zamanin Annabi, lokacin Annabi da rai kafin ya bar duniya. Yantaziruna al-isha'a, sun kasance suna jiran sallar isha'i a masallaci. Annabi bai fito ba, sai ta jira hatta takhtika ru'usuhu, har kawunan su rinka rangwadawa dama ko hagu. Shine takhtika ru'usuhu, yani hatta tamila ru'usuhu, har kawunan su rinka karkata dama ko su karkata hagu. Saboda me? Saboda gengedi. Thumma yusalluna, sannan sai su tashi fi sallah, wala yatawaddahuna, ba tare da sun yi alwala ba. Yanzu wannan da yake nuna wai kenan, yanzu ne ba ya warware alwala, domin takhtika ru'usuhu, har kawunan su zai gengeda haka ya dama in ya gaji kuma ya sake juyawa hagu. Kuma da an zo an ce kar ka mata sallah da karka, su tashi kuma su yi sallah ba tare da sun sake alwala ba. Kuma wannan ya faru a zamanin Annabi. Wannan hadisi Imam Abu Dawud ne ya rawaito shi da Imam Ad-Dharqutni wa asluhu fi Muslim. Asalin hadisin yana cikin Sahih Muslim, dan haka hadisi ne dai ingantacce. To amma malamai sun yi sabani dangane da hukuncin wato barci wajen warware alwala. Maganan farko, maganan malaman da suke cewa barci kowane iri ne yana warware alwala, kaɗan ne, mai yawa ne yana warware alwala. Kun ji maganan farko kenan. Magana ta biyu, waɗanda suka ce barci kowane iri ne baya warware alwala, ko mai yawa ne ko kaɗan ne, baya warware alwala. Magana ta uku, malaman da suka ce idan barci ya yi yawa, ya yi nauyi, zai warware alwala. Idan barci ya zanto kaɗan ko baya da nauyi, ba zai warware alwala ba. Kuna fahimta da kyau? Maganganu guda nawa kenan? Guda uku. Malaman da suke cewa barci kaɗan baya warware alwala, sai barci mai yawa. Daga cikin madogararsu wannan hadisin, suka ce barcin nan da sahabban annabi suka yi barci ne dan kadan wanda ke ansa sunan jangabi, dan haka baya walwale alwala, dan haka idan suka tashi sai kawai su yi ba tare sun yi alwala ba sai su sallah. Kun fahimta da kyau? Malaman da suke cewa barci kowane iri ne baya walwale alwala, su ma mu dogara su wannan hadisin, suka ce ai wannan ba gingidi bane ba, duk lokacin da mutum ya rausaya kansa dama ko ya rausaya hagu sai ya tashi tafiya kenan. Suka ce kuma a cikin wata riwayan hadisin, daga wannan hadisin akwai wata riwayansa cewa aka yi har farkar da su ake kai ku tashi ne sallah sannan su tashi a yi, wannan gingidi ne ko bacci ne? Farkar da su ake a ce kai bayan Allah ku tashi ne sallah. Ga riwaya daga cikin riwayoyin, an gane ku? Yace kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam yad'una junubahum fayanamuna, yace dora haka karin su suke akan kasa su yi barci. Fa minhum man yatawaddau wa minhum man la yatawadda, daga cikin su akwai wanda in ya tashi sai ya alwala kafin ya sallah, daga cikin su akwai wanda idan ya tashi ba zai yi alwala ba. A wata riwaya ta hadisin mai ruwaya ke cewa wa laqad ra'aytu ashab rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yace wallahi haqiqa na ga sahabban annabi tare da mutu tabbata gare shi, yuqazuna lis salati, ana tashi su ana farkar da su a ce kai ku tashi ayi sallah, kuma ta bacci a masallaci. Yace hatta anni la asma'u li ahadihim qatita, yace ni har ina jin munkarin dayan su ma ina bacci. Thumma yusalluna wa la yatawadduna, sannan su tashi sallah ba tare da sun sake alwala ba. Yanzu masu waɗannan hadisan suna ganin barci kowane iri ne baya warware alwala, ma'ana in za ka yi sallah, in za ka kwanta barci da dare sai ka kwanta da alwala, ka yi barcinka da asuba in ka farka sai ka tafi masallaci. Masu wannan riwaya ke, an gane ku? Amma masu cewa barci kowane iri ne yana warware alwala suna da hadisi. Hadisin ina jin zai zo nan gaba, wanda yake cewa al-aynu wika'u sahi, idza namat al-aynu istaqlaqa al-wika'u. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-aynu wika'u sahi, wato ainihin ido shine madaurin duburan dan adam. Lokacin da kake farke to duburanka na daure kenan, ba abin da zai fito sai in kaga dama. Idza namat al-aynu, idan ko barci ya dauki ido ba, istaqlaqa al-wika'u, sai wannan madaurin ya kunce. To idan madaurin ya kunce ne zai faru, sai wani abu ya fito kenan. Yanzu wannan hadisi me yake nunawa? Da zaran an yi barci alwala ta riga ta kai. Da hadisin jiya da muka karanta na Safwan ibn Affan, wanda yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da dama ga matafiyi ya yi tafa a kan huffi har tsawon kwana uku dare da yini, ko mazaunin gida kuma har tsawon yini ɗaya da dare ɗaya, yace zai yi tafa a kan huffinsa, yace ba zai cire huffinsa ba illa min janabati, sai fa in janaba ta faru, sai yace walakin min bawlin aw ghaitin aw naw, yace amma dan mutum ya yi bawli ko dan mutum ya yi bayan gida ko dan mutum ya yi barci me, sai ba zai warware hukunta ba kenan, sai dai safa ka. To sai ya nuna barci kenan yana me, yana warware aro. Idan ka hada da wannan hadisi na la'ainu ka fusai, yanzu kun ga wannan maganganu guda uku, an fahimta ku? Ko wadanne kuma ga mu dogara su? To a irin wannan hali wanda za mu linjari kenan cikin maganganu guda uku. Malaman farko ga hadisin su shine hadisin Annabi, suka ce barcin kaɗan ne, da haka bai warware alwala ba. Malamai na biyu da suka ce barci ba warware alwala su ma dai hadisin Annabi, sai wadan su zawayin ka gaskiya ana farkar da mutane kuma su dai su sallar. Malamai na uku kuma ga maganar su hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanne ne za a rinjar cikin maganganu guda uku, wacce ce tafi karfi kenan? Na'am. Saboda hadisai biyu sun haɗa kai, tun da hadisi biyu ne sun faɗe ƙarfi. To na ƙarfe wani hadisi wanne ne za mu rinjayar a kai kenan? Duk inda ta tuna waɗanta tamfar rana lokacin azahar, ba abin da ya dame su hadisi ne inda abinda malamai suke cewa waɗanda suka tafi abinda suka ce hadisin da ke nuna barci na warware alwala, wato fatawar da ke nuna barci kowane iri na warware alwala ita tafi ƙarfi, suka ce domin me wannan magana ce daga bakin annabi cewa barci yana me yana warware alwala. Waɗanda suke cewa barci ba warware alwala ko suka ce ba da maganar annabi suke ba, aikin sahabbai ne da hadura ne ba. A nan abinda aka ce sahabbai sun kasance suna yin barci sai su tashi su yi sallah ba tare da sun yi ba, an ce annabi ne ke haka, aikin su ne ijtihadin su ne wancan ko maganar annabi ce. Idan annabi ya ce kuma aka ce sahabbai sun aikata maganar, wa za a dinga annabi sallallahu alaihi wasallam ya fata aka ce wata ijtihadin sahabbai ne, wala Allah in sun yi daidai suna da lada biyu, in sun yi kuskure suna da me lada daya. Baka cewa sallar su biyu tun da ijtihadi suka yi, wannan ko magana ce daga bakin annabi ga rau dan haka ita zaka yi. Ina fata mun fahimta. Da haka zance mafi inganci shi ne barci yana warware alwala, sawa'un barcin nan yana da tsawo ko ba ya da tsawo, sawa'un barcin nan yana da nauyi ko ba ya da nauyi, matuƙar sunansa barci to alwala ta warware. Mun yi magana ko wa an Aisha radiyallahu anha qalat ja'at Fatimah bint Abi Ubayd ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa qalat ya rasulallah إني امرأة أستحاب فلا أطهر أفأدغ الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. وأن عائشة رضي الله عنها أنكر حديثي لك أمنا عائشة التي قال دا قريتها قالت تتي جاءت فاطمة بنت أبي هبي تتي فاطمة ارقدا أبي هبي تازوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولن النبي صلى الله عليه وسلم فقالت تتي يا رسول الله يا مأيك الله إني امرأة أستهاض لما تتي ود إليك زبادة أستهاض وأتو جنن ذكي زبوة واند ياوتنا العادة شين أكي كرا دم الاستهاضة kun bauta da kyau fala atuhuru bana tsarkaka ko yaushe jini na fitowa jikina, to kuma ya zan yi in yi sallah kenan, ya zan yi in ba da ibada a ba a da usalata shin zan daina yin sallah ne kwata kwata har sai lokacin da jini daina fitowa? Qala la, sai annabi ce a inna ma zalika irqun, wannan jinin da ke fito miki irqun ai yana fitowa ne daga wata jijiya ba daga cikin mahaifa ba, akwai wata jijiya kasan mahaifa daga jikinta ne yake fitowa ba cikin mahaifa ba, jinin al'ada ko daga cikin mahaifa yake, wanda yake fitowa daga cikin mahaifa na al'ada shi ne ke hana sallah, shi ke hana tawafi, shi ke hana azumi, shi ke hana mace mijinta ya kusance ta, amma wanda ya fito daga wannan jijiyar ta wajen mahaifa wannan jini ne na rashin lafiya, baya hana sallah, baya hana azumi, baya hana mijin mace. Inna ma zalika irqun, wannan daga jikin wata jijiya yake da ke kasa da mahaifa, wa laysa bi haizin, ba haila bane ba. Kun gane da kyau? Sai annabi zai bata ma'auni, idan mace tana jini a koyaushe baya tsayawa, to kila zai zo ya takuɗe da jinin al'ada, sai ta kasa gane wanne ne na al'adan, wanne ne kuma na yau da gobe na istihaba. Yaya za ta yi? Sai annabi ce fa iza aqbalat haizatu, idan kwanakin al'adan ki sun fuskanto, ai kowace mace ta san a wata kwana nawa take, kuma ta san galibi in tana yi ne a farkon wata ko a tsakiyar wata ko a ƙarshen wata, ta san wannan. To abin da ke nufi idan kwanakin da kika saba yin jinin al'ada suka fuskanto suka zo, fada'i salata, to sai ki daina sallah. Wa iza adbarat, in kika kirga kwanakin da suke al'ada kuma sun riga sun wuce, faqsili anki dama, to sai ki wanke jininki, ki yi wanka, sun matsalli ki ci gaba da sallah ko da wannan jinin bai tsaya ba. Muqaddara mace ta riga ta saba dukkan wata a da can al'adanta kwana bakwai ne, kuma tana yi a farkon wata, in ba biyu ga wata ko uku ga wata take farawa, to sai cuta ta jinin istihaba ta sabe ta, shi ne jini na zuwa koyaushe, ta kasa gane wanne ne na al'ada, wanne ne kuma na istihaba. Kun fahimta da kyau? A nan yadda za ta yi, da zarar biyu ga wata ɗin ta yi, to wannan jinin da ya zo daga rannan sai ta ɗauka na haila, da haka ba za su yi sallah ba har zuwa kwanaki 6 da su saba yi, har zuwa kwanaki 7, da kwanaki 7 sun wuce jini bai tsaya ba, shikenan sai ta yi wanka na daukewar jinin al'ada sai ta ci gaba da sallah. Wannan wanda ya ci gaba da zuwa istihada ne ba zai halarta sallah ba, duk wata sai kasance kai haka har yanzu a lokacin da za ta warku daga wannan larura ta. Ina fatan kun fahimta. To wannan shine hukuncin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar, sai ce faksili anki dama thumma salli sai ki sallah. To menene alakar wannan hadisi da babin nawafilul wudu'i? Me ya hada shi da babin nawafilul wudu'i? Riwaya ta gaba za ta fayyace, sai ce walil bukhari thumma tawaddai li kulli salatin. A riwayan bukhari sai Annabi ya ce da ita, sannan ki rinka yin alwala ga kowace sallah. Ina fatan kun fahimta. Kenan jinin istihaba duk da baya hana sallah, amma yana ne yana warware alwala. Idan mace ta yi sallar azhar yanzu da alwalarta, ko da tana da tabbas din ba ta yi wani abu ba cikin ababen da ke warware alwala, la'asar ta zo to kuma dole sai ta sake alwala matukar tana da jinin istihaba. An fahimta ku? Magariba ta zo haka sai ta sake alwala matukar jinin istihaba, ko da tana da tabbas ba ta yi ba wani ba, ba ta yi dangin ababen da ke warware alwala ba, dan ka'idar jinin istihaba yanfudul wudu'a. An fahimta ku? Yana warware alwala kenan, yana cikin nawafilul wudu. Ina fatan kun fahimta. Wa ashara muslimun ila annahu hazafaha amdan. Wannan riwaya ta tawaddai li kulli salatin, imamu muslim ya yi ishara cikin littafin sa, yana nuna kamar ya kafe ta bai kawo ta ba cikin littafin sa, da gangan ba wai dan bai santa ba, amma dai Bukhari ya tabbatar da ita kuma riwaya ce ingantacciya. Yanzu dai a nan gurin abinda za mu fahimta, jinin istihaba yana warware alwala. Me kake malam? Assalamu alaikum. Za su yi sarki ba, yanzu zo za su yi sarki. Wa alaikum salam. Batun karin kwana uku jini zai tsaya ba. Abinda muka saba karantawa cikin littafin mu na fiqhul malikiyya na kusa na gida na kurkusa da muke karantawa shine, idan mace ta saba tana kwana 7 sai wata ya zo sai akai kwana 7 jini bai tsaya ba, sai ta yi sai ta kara kwana uku da sharadi ko ba sharadi? Da sharadi, ma lam tujawiz 15 yawman. To wannan dadin kwana uku menene hujjarsa ko dalilinsa ta fuskar hadisi? Ala hakika babu wani nassi daga Annabi da yake kara kwana uku. Nassin hadisin Annabi na nuna kowace mace ta san al'adarta, mai kwana 7 ta sani, mai fara ta sani, mai 10 ta sani, ta saba shekara sama da shekara hata. Da zaran wannan kwana 10 sun yi za ta yi wanka ne, abinda duk ya karu baya karɓar hukuncin jinin mai jinin haila, zai zama mai istihaba. Shine abin da wannan hadisin ke nuna. Ba maganar ƙara kwanaki ku kai. Dan ta ce innam rasul ta fa'ada musallatin cikin inna mazalika yakun wa laysa bihadin fa iza akbarat hayadatuki wa laysa salatan wa iza adbarat faqtili an kidama. Maganar kalon kwana uku istihadi ne na malamai, suka ce ana yin haka ne dan yankan shakku dan ta samu tabbas. Ina fata an fahimta, saboda haka ba dukkan malamai ne suka sallama kanta ba, istihadi ne na malamai kan wannan masala. Wa alaikum salam. Kwarai da gaske, za ta yi sallah za ta yi dawafi, duk abin da ke hana sallah shi ke hana dawafi, abin da ke hana dawafi shi ke hana sallah. Wa alaikum assalam. Hey. To kamar me? Hey. Duk baya daukan jinin haila, wato matsalan jinin haila babinta zai zo nan gaba, kila tsarin bayani zai zo a kanta, da ku yi hakuri a kanta tunda muna cikin nawafilul wudu ko, amma matsala ce wadda take da sabani mai yawan gaske. Dalilin da yasa kuma ta sabani mai yawan gaske cikin matsalolin fiqhu, matsalan haila tana cikin matsalolin da ba take da fatara na hadisai, to shi yasa sai ijtihadin malamai yayi yawa, kiyasi yayi yawa. to wajen kiyasin nan a iya dacewa da daidai, a iya samun ko maganar malam wani ta fi malam wani da to sai lokacin da muka zo kanta abinda duk Ubangiji ta Allah ya kaddara za mu faɗa a lokacin ma faɗa. Amma yanzu kar mu tafi nesa, muna magana akan mai istihaza. Istihaza dai yana daga cikin abin da ke warware alwala dine ku. To wa Ali ibn Abi Talib radiyallahu an qala kuntu rajulan mazza'an فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنكر في حديثي دقى علي بن أبي طالب الله قال الزابري قال إني كنت رجلا مزاء ناكسا في متني من يوم فتد مزي. جاء علي بن أبي طالب كرمون تناني سيسا مزي فتد جسكينسا. An gane ku? Yace fa amartul miqdada, sai na umarci miqdad ibn al-aswad an yas'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam cewa je ka tambaye mun annabi. A wata riwaya yace abin da yasa ni ina jin kunyar annabi in tambaye shi haka saboda sirki da ne ina auren yasa fafi, dan haka sai ya umarci wani ya je tambaye shi. Fa ta'alahu sai miqdad ya tambaye annabi menene hukuncin mutumin da mazi ya fito masa yana da alwala ko alwalarsa ta warware. Fakala sai annabi ce fihi alwudu, inda mazi ya fito ta hanyar alwala. Yanzu wannan nafsi ne daga bakin annabi cewa mazi yana mai yana warware alwala, nafsi kenan daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mazi yana warware alwala. Muttafaqun alayhi, wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim da sun rawaito shi, wal lafzu lil Bukhari, wannan lafzi kuma na Imam al-Bukhari ne. Dan haka idan mazi ya fito maka alwalanka ta riga ta warware. To inda malamai suka sabani suka ce to idan ya fito mutum zai wanke daidai wurin fitowarsa ne ko sai mutum ya wanke gabansa gaba daya? Wadan suka ce dole sai ya wanke gabansa gaba daya, dan akwai hadisin da a iya fahimtar haka gargashin sa. Wadan suka ce wurin fitowarka dai, dan dai ka fita daga kokonto ka wanke gabanka gaba daya sannan ka zo kai alwala. Shine hukuncin mazi yayin da ya fito. Wa alaikum salam. Eh, mazi na jisa ne, dan haka tufan da ya taba sai an wanke. Karka kulla alaka da maganar mu ta can baya, maganar mani da jisa ne kuma na jisa bane ba? Yau mani wannan bayanai sun nuna ba na jisa bane ba, saboda hadisan da muka karanta can baya. Amma mazi kuma hadisai sun nuna kuma na jisa ne. An fahimta ku? Shari'ar kenan ta wuce yadda mutum zai tsara sa da hankali sai abin da nufi ya sai. Yanzu dai wannan na nuna mana cewa fitar mazi yana warware alwala, don haka duk wanda mazi ya fito daga jikinsa wajibi ne sai ya alwala. To wajen lafazin mazi, ko su ce almaziyu bi tajdid az-zal, ko su ce almaziyu, dukkan su dai ma'anarsu. Wa Aisha radiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qabbala ba'd nisa'ihi thumma kharaja ila as-salah wa lam yatawadda, akhrajahu Ahmad وضعفه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنكر حديثي لقائشة الله تكار الداء قريتا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه تكي للي أن النبي صلى الله عليه وسلم تبت قريتي ياسم باشتين لقد كمات أنسا ثم خرج إلى الصلاة فنن يفتا يفتا مصلاة دنيا صلى ولم يتوضع باترد ياساك ألوانا با. وعن حديثي ليكي نونوا shafar mace yana warware alwala ko baya? Suka ce ai yana nuna wa shafa baya warware alwala, dan baya yiwuwa kai sumbata sai tare da shafa, ba haka bane ba? To amma kai sai dai hadisin da'ifi, akhrajahu Ahmad wa da'afahu al-Bukhari. Imam Ahmad ya rawaito shi, amma Imam al-Bukhari ya da'ifantar da shi bisa ga cewa hadisi ne da'ifi. To ya rage ita mas'alar shafa karan kanta, shafar mace kin yana warware alwala ko baya warware alwala? Sai malamai suka yi safai. Wa alaikum salam. Ya ruwaito shi, amma bai magana cewa sahihi ne ko ba sahihi ba ne ba, ruwaitowa kawai, kuma baya cikin waɗanda suka sharɗanta cewa ba za su kawo hadisi sai sahihi ba, da haka kawai ya tara hadisai ne. Musnad na Imam Ahmad yana cikin mafiya yalwar da tafin hadisi wanda ya tara hadisai masu tsarin yawa, don kusan ya tara hadisan annabi kusan 40,000, wanda yanka hada ruwayan Bukhari da Muslim gaba ɗaya ba su kai wannan adadin ba. Littafi ne mai kima matuka, su dai na bukatar kuma sace wato hadisan da sauran. Da haka malamai sun yi sabani dangane da mas'alan shafar mace, shin yana walwale a wannan ko baya walwalewa. Waɗanda suka ce baya walwalewa madogara su wannan hadisin, to amma wannan hadisi gashi kuma ya tabbata sahihi, to ya rage waɗanda suka ce yana walwalewa su ko menene madogara su. Madogara su aya, aya da suke kafa hujja da ita, ya ayyuhal ladzina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا تكتي أو لامستم النساء الله يقولك شافي ماتا فلم تجدوا ماء سيبك ساموروا با لذاكو الولاء تسمي فتيمموا تسوكو يتيمموا تكتي الله يشافا وتوز أو لامستم النساء كنن شافر مشي ينول وليا wannan suka ce baya walwalewa. Wannan ayar dai ba ta nuna haka, suka ce ai lamastum da aka ce a cikin wannan ayar abinda ake nufi da mulamasa na ita ce jima'i. Da ana magana ne ga wanda ya kusanci mace, wanda ya kusanci mace ga gaya wanka ne a kansa masa wadai, amma har kawai shafar mace kadai wannan baya walwalewa. Ina fata an fahimta. Waɗansu kuma suka rarrabe suka ce idan mutum ya shafi mace da nufin jin daɗi da nufin sha'awa, alwalarsa ta warware. In ba da nufin sha'awa ba, alwalarsa ba ta warware. Waɗansu suka ƙara da bayani idan mutum ya shafe ta ba da nufin jin daɗi ba ɗin, amma da ya shafe ta kuma sai ya ji daɗin haka, to kuma dai alwala ta warware. Amma gaskiya fayyatattun bayanai idan ka duba dukkan tafai da suke tattara dalilai kamar Nailul Awsar na Imam Shawkani, kamar Zadul Ma'ad na Ibn al-Qayyim, kamar Mughni na Ibn Qudama, idan ka duba Al-Majmu' Sharh Muhazzab na Imam An-Nawawi, zaka samu dai duk maganganun da aka tsara na malamai, magana mafi inganci wanda take da dalili karara shine maganar cewa shafa ba ta warware alwala. Shafar mace ba ta warware alwala, amma idan mutum ya shafi mace yayin sha'awar da har manzi ya fito, to yanzu alwala ta warware. Shin dan saboda shafa ko dan saboda fitowar manzi? Saboda fitowar manzi. An fahimta ku? Amma idan ba haka ba, to shikenan alwala ba ta warware ba. Alwala tana nan dan mutum ya shafi mace, alwala tana nan dan babu wani nassi daga annabi da ya fito karara ya nuna haka. Fatali akwai nassin da suka nuna annabi ya taɓa mace har yana cikin sallah ba. An fahimta ku? Annabi na sallan dare ne kiyamul layl, sai kuma ga Aisha a gaban sa tana kwance tana farki akan shimfidarta. Idan yayi ruku'i yazo zai sujada, sai dai inda zai dora gocin sa zai ji kafar Aisha, sai tattara kafafunta sai kure gefe guda. Yayi sujadan sai gama, Aisha ta ce dan ya miki ne kuma mai da kafa ta da take. Din ya zo raka'a ta gaba kuma sai ya sake yin wannan. Sai malamai suke yin dabara suka ce to ai wannan yana cikin sallah ne, ba wai ya shafa bane da nufin jin dadi. Sai suka ce to wannan niyya din da kake da nufin jin dadi, ina inda Annabi ya shartanta cikin hadisi? Babu inda aka shartanta. An fahimta ku? Har yanzu dai kuma suka ce al-aslu shine baka'u ma kana ala ma kana. Wannan ka'ida ce ta malaman fiqh. Al-aslu baka'u ma kana ala ma kana alayhi. Suka ce asali kowane irin abu a kyale shi a yadda yake, baka dauke shi daga asalinsa zuwa ga wani sabon hukunci illa bi dalili yujibu zalika, sai kana da wani dalili wanda yake nuna haka. Asalin shafa halal ne, to idan ka ce shafa na warware alwala ya zama bakon hukunci ne sabanin asalin da aka saba a kai, to baka kawo bakon hukunci sai kana da dalili. In baka da dalili har kawai da tunani ba za ka kawo bakon hukunci ba. An fahimta ku? Wannan ita ce ka'ida, albayyinatu alaman da'a wal yaminu kufa alaman ankara. Duk wanda ya da'awar kaza na warware kaza sai a ce to ya yi dalilin ka. A su burhana su yi kusur tari. Wa haisu la dalil to fala kalam. In ba dalili kuma ba magana ke. Na. Ba komai.
Haki yana cikin sahihin Muslim. Eh. hadisin da dan uwa yake tambaya akai hadisin Abu Dharr al-Ghifari. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yayin da mutum yake sallah ba sutura a gabansa, abinda zai warware masa sallar sa abu ne guda uku. Al-ha'idu, an gane ko? Wal-himaru wal-kalb al-aswad. Yace idan mace baliga ta wuce ta gabansa, sallar ta warware. Idan jaki ya wuce ta gabansa, sallar ta warware. Haka idan bakin kare ya wuce ta gabansa, sallar ta warware. Sai Abu Dharr al-Ghifari yace ma balul ahmar min al-aswad. Yace me bambanci tsakanin ja da bakin kare? Kace bakin kare kawai, idan ja ya wuce sallar ta nan, sai annabi ce al-kalb al-aswad shaytanan. Ai shi bakin kare shaytan.
Bai ta ko?
Sai malamai suka ce har yau bakin kare shaytani. Abinda suke nufi da shaytani ba wance dan wancan iblis ba, a'a shaytani ne a cikin karnuka. Ba akwai shayatin al-insu ba, akwai shayatin al-jinni, to ko akwai shayatin al-kirasi? Shaytanu cikin karnuka su ne bakakin su, sune shaytanin karnuka ko cikin karnuka. Da haka in sun wuce ta gaba mutum sallar salati. To a wannan hadisi kaga na nuna idan mace baliga ta wuce ta gaban ka tana sallah ba sutura, sallan ka ta lalace. Duk da cewa waɗansu malamai sukan yi tawilin wannan hadisi sai abinda ake nufi ragowar lada ba wai sallan ta lalace ba, amma karar annabi ce ya kasa salatar rajul idza lam yakun bayna yadayhi mithlu mu'kharatir rahli almar'atu alhaidu walhimar walkalbu alaswad. Annabi ce ya kasa abu ne da yake yankewa mutum sallah, da haka ba wani magana da yake lada sallar ta riga ta yi. Bari mu kammala wannan abin da ya kawo tukuna ko fahimci abin da hadisin annabi ya ce ko? To abinda wannan malami yake tambaya sai ce to gashi ka karanto mana hadisin Aisha cewa annabi na kiyamul layli Aisha na gabansa tana barci matarsa ko, idan ya zo yin sallah har sai ya dauke kafafunta ya tule sannan ya ci gaba da yin sallah din tana kwance a gabansa tana sallah. To yaya aka yi da wancan da ake cewa idan mace ta gifta ta gabanka sallah ta lalace, da wannan kuma gashi annabi na sallah ga Aisha a gabansa kuma sallar ta gifta ta lalace ba? Shine abinda kike tambaya akai. To shine suka ce hunaka farqun bayna thubuti wal ijtihad, wancan eh karewa ne, wannan ku tana wurin a kwance ba inda ta je tunda ta fara annabi ya fara sallah har ya kare da ta tashi ta wuce shi ma sallar ta warware amma tana kwance a gaban sa. Mun bayyana nan da kyau, da haka wancan hadisin daban yana nan bai ci karo da wannan ba, wannan kuma daban. Ina fata an fahimta. Yarinya kace me ake bukata wajen sutura? Ko menene kai sutura da shi, ko kata ko kai sutura da shi? Abinda annabi sai ayi sutura da shi mafi karancin sa ya zanto abinda yake kamar matokali na sirdin rakumi. Kaga wani abu ne wanda ke da tsawon sa kamar tsawon tafin hannunka ta fuskar tsawo in ka kafa shakasa zuwa abinda ya sama, zaka yi sutura da shi. Shin kata ko ne, zaka yi sutura da shi. Ka fahimta? Kujera ce benci ne a gabanka, zaka yi sutura da shi. Ka rasa duk wannan, wani abokin ka gane kika ce wani zauna a gabana ko tsaya a gabana da Allah kai mun sutura a yi sallah, duk ya halatta. Doki ne ragumi, duk za ka yi sutura da shi. Rago ne ka saje a gabanka ka daure ka yi sutura da shi, ya halatta, duk ya tabbata cikin hadisi. In ka rasa komai sai ka daure hularka a gabanka ka yi sutura da shi, duk ya halatta. Wa alaikum salam. Kaman me? Wannan hadisin bai tabbata ba. Hadisin cewa in ba komai a gabanka kana taji ka yi zane bai tabbata ba. Wa alaikum salam. Kuma sutura ya jama'a hukuncin ta wajibi ne. Galibi muna daukan mustahabi kamar yadda shi da yayi, amma annabi umarni da ita umarni su kuma ana daukan sa a wajibi. Kuma in zaka yi sallan nan ka sa sutura, kar ka yi daure wuce ta gabanka. Duk wanda zai wuce annabi ya kare shi. In ya kara matsawa kai kuma sai ka kara matsawa wajen kariya din. Yace fa yana ba faltu batilhu fa innahu shaytan. Na shine waɗansu malamai suna cewa ka sa a dama ko ka sa a hagu wai dan saboda kar kai kama da masu bautar wani Allah, kar wani wanda ba musulmi ya ganka ya dauka kana bauta a katako. Amma nassin hadisin annabi zaka sa shi a saitinka, dan annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin shi da sutura shi gwargwadon zira'i uku, tsakanin inda yake dora goshi kuma sutursa gwargwadon kadar mumarri shafi gwargwadon inda akuya za ta iya wucewa, duk wanda ya tabbata cikin hadisi. Kuma idan ka sa sutura ko dabba baka yadda ta kesa ne maka sallar ka, annabi na cikin sallah sai ga wata akuya ta zo tana son ta wuce tsakanin shi da bangon da ya sutura da shi gaban sa, ta rugo a gurin shi kuma annabi ya gaba yana tahowa tana tahowa har sai da annabi ya hada kirjin shi da bango ta wuce ta bayan shi, sannan ya dawo da baya ya koma inda yake ci gaba da sallar sa. Kun fahimta da kyau? Sutura al'amarin ka ba wasa bane ba, lalle ba a sakace shi. Wa alaikum assalam. Sai ka tafi nesa da shi sosai, ka samu kaman zira'i 10 gurgudun yadda ya maka. Mafi kyau a irin wannan hali ka nemo sutura ka sa masa ka wuce ko ka tsaya ya gama sallah. Da annabi ya ce mai wucewa ta gaban mai sallah da ya san abin da ke kan sa na laifi da ya gwammace ya tsaya har 40 ba tare da ya wuce ba. Shi ne suka ce mai yi ne 40 bai shekara 40 wata 40 mako 40 kwana 40 annabi da bai fahimce ba, yake gara ka tsaya har 40 da ka wuce daga bansa ko a cikin masallaci yake ba yana nafila ba ya halaka ka wuce daga bansa. Ke sa sahabbai in sun shigo masallaci za su ga duk babi nan Bukhari ya yi shi ya yi babuka cikin littafin sa, idan sahabbai sun shigo masallaci za su yi nafila, kowa na rigegeniya ne ina inda ginshikin masallaci yake bila sunan na masallaci zai tsara da zai tsara na filasa. Haka da suke dan ko cikin masallaci ba za ka kyale wani ke tsarawa ba kuma kuma ba za ka ke tsarawa wani sallah ba, ba sauki ko cikin ka'aba ba sauki sai ka tsaka ba shi ne garken masallatai ba. Wa an Aisha radiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qabbala ba'd nisa'ihi thumma kharaja ila as-salati lam yatawassa. Mun ji wannan hadisi dhaifi ne ko? To dan haka dai zance mafi inganci shafa ba ta warware alwala, amma ayar aula masumun nisa'a falam tajidu ma'an, wannan aya tana magana ne akan me, akan wato kusantar mace jima'i, ba wai shafa take magana akai ba. Shine Abdullahi dan Abu zake cewa Ubangiji ta'ala yana yin kinaya, yana yin sayan magana, yace mulamata, yace mubashara, duk yana nufin jima'i. An gane ko? Da Allah ke cewa al'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum mubashara ala rasai shine rungume abu, amma Allah mai yake nufi cikin wannan aya yana nufin kusantar mace, yana nufin jima'i, amma sai Allah ya kinaya. Haka la masumun nisa'a ba wai taba da hannu zai nufi, yana nufin jima'i. Haka da yace la junaha alaikum in tallaqtum nisa'a ma lam tamassuhunna, kaga almas shine shafa da hannu, amma nan gurin ba Allah na nufin jima'i. Haka yace ya ayyuhallazina amanu idza nakahtum almu'minati ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها. دم ما yake nufi dole to dan haka ba shafa da hannu ba kenan ake magana. Wa an abi hurairah radiyallahu anhu wato kenan kaga shafa dai ba ta warware alwala. Qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam idza wajada ahadukum fi batnihi shay'an fa ashkala alaihi akhraja minhu shay'un am la فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. اخرجه مسلم. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان كربو حديثي دغ ابو هريره الله يكاري دا غريب قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله ترى دا منتن الله تثبت غريشي ياتي اذا وجد احدكم في بطنه شيئا اذا ده دغ cikinku ya samu wani abu a cikinsa. An gane ku? Yana cikin sallah sai ya samu wani abu irin murdawa cikin nan, irin kogin cikin nan, kana cikin sallah fa ashkala alayhi, sai wannan abun ya sa masa kokonto, shine ishkali din. Fa ashkala alayhi, sai wannan kogi na cikin sa ya sa masa kokonto ko ya sa masa tunani. Akharaja minhu shay'un amla, yana tunanin shin wani abu ya fita daga cikin sa ko ba wani abu ne ya fita daga cikin sa, shin yayi tusa ko bai tusa ba. Sai da tabbata menene hukuncin wanda wannan ta faru gare shi? Annabi ce fala yakhrujanna min almasjid, kare shi zai fita daga masallaci wai zai sake alwala. Hatta yasma'a sautan, har sai in yaji sauti na ƙara, au yaji darihan, ko in yaji wari. To ya tabbatar kenan yayi tusa, ya tabbatar yayi ri, amma haka idan cikin ka yayi kullululululu a kana ran alwala ka ba abin da ya sabe ta. Yanzu maganar malamai dake cewa alqarqaratu shadida tanqudu wudu, dan cikin ka yayi koji ya juya yayi meye alwalaka tana nan. Annabi ce sai in ka ji ƙara tabbas daga duburanka ko ka ji wari to ka san wani abu ya faru, sannan za ka sake zara. ba dai mutum ya matse baya hana ta fitowa alwalar su zana dan da fito ba ya hukunci ba ba a sarrafa muslim wannan hadisi ba muslim ya rawaito shi wannan ɗaya ne daga cikin hadisan da malamai ke daukar ka'idan nan shahararriya a duniyar fiqh ka'idar da suke cewa al yaqinu la yazulu bi shakki al yaqinu la yazulu bi shakki suka ce tabbas baya kaucewa dan an samu kokonto yaqini baya kaucewa dan kawai kokonto ya zo ina fatan kun fahimta to idan ka fahimci wannan ka'idar sai ka warware maka matsaloli da dama yanzu kai ne kake da tabbas kayan alwalan magariba ka zo masallaci an yi magariba da kai yanzu kana zaune ɗan nan sai kuma wani kokonto ya zo maka ka alwala ta ku ta warware ko ba ta warware ba da zai kana tabbas din kayan alwala yanzu kuma kokonto ya zo maka to ya za ka yi alwalan tana nan ko ba ta nan tana nan saboda kasancewar kana da alwala tabbas ne kasancewar ta warware ba shakka ne shakka baya tsure tabbas al yaqinu la yazulu bi shakki gashi nan gurin annabi ce idza wajada ahadukum fi batnihi shay'a mutun ya samu wani abu a cikin sa irin kogin cikin nan fa askala alayhi sai hakan ya sa masa kokonto ko rikitar da shi akharaja minhu shay'un amla shin wani abu ya fito ne ko wani abu bai fito ba wannan ba kokonto bane da annabi ce fa la yakhruja annabi min al-masjid kada shi ne fitar da masallaci sai ya alwala alwala su nan hatta yasma sautan har sai in ya ji sauti samuwar sauti wannan tabbas ne ko shakka ne tabbas dan kaga ashe yaqini ba a ture shi sai da mai yaqini dan uwansa amma shakka ba ta zo ta ture yaqini an gane ku abu yaji da rihan samuwar wari ma kaga tabbas to da kaga da wannan ne sai ka ce muna karantawa cikin ahlali man shakka fi hadathin wajaba alaihi alwudu illa an yakuna muwaswisan ba haka mai ahlali yace ba yace duk wanda ya shakka cikin hadathi sai ta mai wajaba alaihi alwudu ya zama dole sai ya alwala illa an yakuna muwaswisan sai dai in mutum ne da mai yawan waswasi kenan shi ko zai sai amma in ba haka ba da kai shakka to alwala ta warware wannan ita ce ka'ida ta malikiyya to wannan akan me a malikiyyanta aka gina wannan ka'ida an gina wannan ne karkashin wata ka'idar su da suke cewa azzimmatu la tabra'u illa bi yaqin azzimmatu la yubra'u minha illa bi yaqin wanda suke nufi da wannan suka ce bashin da ake bin ka baka da ikon sauke shi da hanyar kokotan nabiya ko ban biya ba sai kana da yaqinin nabiya sannan ya sauka to me suke nufi da wannan karkashinta ne suka ce duk wanda ya taka a wannan tawarwari suka ce saboda ne suka ce yanzu lokacin sallah yayi ya zama dole kai sallah kai alwala sai kokonto ya zo ya fada cikin alwala wannan kokontin da ya shiga cikin alwala zai na su ya shiga cikin sallah idan kai sallah haka ba tare da ka sake alwala ba yanzu ya zanto bashin da ake bin ka nayi sallah kai ta da alwala bai kokonto sallar ma ta zama abin zama kokonto da haka ba ta yi ba kenan suka ce sai ka shiga da yaqini ina fatan kun fahimta to wannan shine ka'idar da wato take tafiya wato qawaid ne malamai suke gina hukunci hukunci akai amma gaskiya wannan ka'ida ta azzimmatu la yubra'u minha illa bi yaqin ka'ida ce tabbatacciya amma ba ta shiga kowane babu ta kan shiga wadansu babukan ba ta shiga wadansu babukan wannan kuma al yaqinu la yazulu bi shakk wannan ka'ida ce tabbatacciya madogarta ɗaya daga cikin waɗannan hadisai shine wannan hadisi da muka karanta yanzu dan haka dai fayyacciyar magana shi ne dan kawai karai kokontan ko alwala ta tana nan ko ba ta nan za ka dauka a matsayin mai sanannan ba yanda za a yi ya kasance a ce alwala ta warware yanzu wannan abin da yake nuna mana shi shakka tana warware alwala ko ba ta warware alwala shakka ba ta warware alwala ka ko dan malami sun sa shakka cikin nawaqidul wudu shi ne amfanin kawo wannan hadisin a babu na nawaqidul wudu وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال قال رجل مسست ذكري أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه الوضوء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إنما هو بطأة منك أخرجه القمصة وصححه ابن حبان وقال ابن المديني هو أحسن من حديث بصرة wa an talqid ibn Ali, an karbo hadisi daga Talq ibn Ali, Allah ya kare da a gare shi, yace qala rajul, wani mutum ne yake masastu zakari, yace na shafi gabana, wato yayi alwala sai ya shafi zakaransa, aw qala rajul, ko kuma yace wani mutum ne yace ya masu zakarahu fi salati, ya shafi gabansa yana cikin sallah, a alaihi alwudu, shin dole sai sake alwala ko alwala suna nan? Ya tambayi annabi. Faƙala annabi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi tsara da mutum tabbata gare shi ce la, yace ba sai ka sake alwala ba, innama huwa bab'atun minka, aiki gabanka gabace daga jikinka. Abin da yake nufi gabanka kamar hannunka ne na dama ko hannunka na hagu ko kafar dama ko kafar hagu ko kunnen dama ko kunnen hagu. Yanzu dan kayi alwala ka gama, sai ka zo ka shafi kunnen dama, alwala tana nan ko ba ta nan? Ko ka shafi kafar dama, ko ka shafi hannun dama, ko ka shafi hannun hagu, ba dai alwala tana nan ba? To haka idan kayi alwala ka shafi gabanka kuma alwalanka kuma tana nan. Innama huwa bat'atun minka. An fahimta ku? Zan karanta insha Allah kuma wala abati zan karanta gaba daya, wai na tuna mu akwai tambayar ta jiya ba ban karanta ba. Kun bai tona hadisi da kyau? Yanzu wani hadisi me yake nunawa? Shafan gaba ba ya warware Allah, dan annabi ya ce inna ma huwa bad'atun minka, akhrajahu al-khamsa wa sahahahu ibn Hibban, wato malaman hadisi guda biyar sun ruwaito shi, kuma Imam Ibn Hibban ya inganta shi, wa qala ibn al-Madini, Imam Ali ibn al-Madini ɗaya daga cikin malaman Imam al-Bukhari kenan, ya ce huwa ahsanu min hadisi Busra, wannan hadisin yafi hadisin Busra kyau. Hadisin Busra shine mai zuwa nan gaba, bari mu karanta shi, zamu faɗi hukuncin gaba daya. Wa an Busra binti Safwan radiyallahu anha, an karbo hadisi daga sahabiyar da ake kira Busra بنت صفوان التي قالت لا أدريتها تتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن نبذل هذا أبنج صفتة قريتياتي من مس ذكره فليتوضى وان دي شافيك بنسى تولى يا ألولا ينزل شيئونا حديث ميكي ننا منا شافر قبا ينا ولولي ألولا وان تنكم ينا ننا منا شافر قبا بايا ولولي ألولا كما دك نص حديثين إنك تتولى النبي صلى الله عليه وسلم yace shi ma akhrajahu al-khamsa wa sahahahu at-Tirmidhi, Tirmidhi yace hadisi ne sahihi, wa Ibn Hibban haka Ibn Hibban, wa qala al-Bukhari, Imam al-Bukhari yace huwa asahhu shay'in fi hadha al-bab, ababin walwali al-ababin hukuncin taba gaba ga wanda ya alwala, wannan hadisi shine mafi ingantin hadisi a wannan babu, inji Imam al-Bukhari. To yanzu ya za a yi kenan, shi yasa sai malamai suke tsammani waɗansu suka rike hadisin Talq bin Ali suka ce shafar gaba baya walwale alwala, waɗansu suka ɗauki hadisin Busra suka ce shafan gaba yana walwale alwala, da haka sai suka yi safa. To a ka'ida, idan an samu hadisai guda biyu zahiruhuma at-ta'aruf, a zahirinsu kamar sun ci karo da juna, aikin da yake kan malami shine ya bi waɗannan hadisai su kuma kowanne ya inganta. Idan ɗaya ya inganta, ɗaya bai inganta ba, kaga wanda bai inganta ba a magana akan sa, sai ka gina hukunci kan me wanda ya inganta. Idan ka bi su ka samu kowanne ya inganta, to ya za ka yi kenan? Wannan dai a zahiri yana warware wannan, wannan kuma yana warware wannan. Sai suka ce to abinda za ka yi a nan gurin, farkon aikin da ya kamata shine ka haɗa suka yi aiki da su gaba ɗaya ta hanyar da ba za su ci karo da juna ba. Samba da ka ce ka ɗauki dai ka yaki da shi ka jefar da ɗaya. Idan ka ɗauki hadisin Busra, yanzu ka jefar da hadisin Talq bin Ali. Hukuncin cewa hadisin Busra na nuna kawai da ka tafi gaban ka rala tawuri. In ka ɗauki hadisin Talq bin Ali, ka jefar da hadisin Busra. Hadisin Talq bin Ali na nuna shafan gaba ba ya warware alwala. Dukkan su kuma daga annabi suke. Kar ka jefar da wani ya zanto ka jefar da magana annabi ba ka yi aiki da ita ba. Ya zama wajibi ka yi aiki da su gaba da shi, yasa suke cewa al-jam'u aula min at-tarjihi. Wannan ka'ida ce ta malami, suka ce hada hadisai guda biyu kai aiki da su din shi yafi sama da karin jayar da daya kan daya, tunda dukkanin su ingantattu ne, ki aiki da su gaba daya. Dan ba za ka yi da'awar wannan ya shafe wancan ba, sai in ka san tarihin lalle wannan hadisin shi na farko, wannan ne na karshen zuwa, sannan ka yi da'awar na karshen ya shafe na farko. In ba haka ba za ka yi wannan da'awar ba. Sai suka ce al-jam'u aula min at-tarjihi, wannan shi ne ka'idar da malamin suka ta shirinta cikin wato idan ka samu hadisi guda biyu masu bambanci da juna kuma ga su a matsala daya, to shine suka ce waɗannan hadisi kana da hanyoyi kaman guda biyu da za ka bi ka yi aiki da su ba tare da sun cika da juna ba. Hanyar farko sai su ce maka hadisin Talha bin Abi da yake nuna shafan gaba baya warware alwala, suna nufin ga wanda ya shafi gabansa ba da nufin jin daɗi ba, wannan alwalarsa tana nan. Hadisin Busra da yake wanda ya shafi gabansa alwalarsa ta warware, yana nufin wanda ya shafi gabansa da nufin jin daɗi to alwalarsa ta warware. Yanzu idan ka ɗauke su a wannan fahimtar, kowanne ka yi aiki da shi ba tare da ka jefar da ɗaya ba, yin aiki da su gaba ɗaya shi ya fi. Waɗansu malaman kuma sai su ce a'a, yadda za ka yi aiki da su gaba ɗaya ba tare da sun ci karo da juna ba. Hadisin Talha bin Ali da yake wanda ya shafi gabansa alwalarsa ba ta warware ba, ana nufin idan ya shafi gabansa ɗin ya zanto akwai tufafi a tsakani, akwai sutura ko akwai wani tsumma, sai ka shafi gabanka ta kan wannan tufafin, kaga yanzu tafin hannunka bai taɓa gabanka ba ko, to wannan alwalarka ba ta warware ba, tana nan lafiyar ta kalau. Hadisin Busra da yake duk wanda ya shafi gabansa alwalarsa ta warware, suka ce wannan ana nufin idza massa zakarahu biduni ha'ilin, in ya shafi gabansa ba tare da wani abu a tsakiya ba, tafin hannunsa ya taɓa gabansa, to wannan shine ake nufin ya warware. Yanzu kaga idan ka ɗauke su a wannan matsayin, shi ma ka yi aiki da dukkan hadisan gaba ɗaya ko ba tare da ka jefar da ɗaya. Suna kawo wajahi na uku amma mai rauni ne, amma dai malamai dai suna ambata shi, suka ce abinda ake nufi da cewa idan mutum ya shafi gabansa alwalansa ba ta warware ba, suka ce in shi ya shafa da kansa in nasa kenan ya shafa, amma wanda aka ce kuma ta warware hadisin Busra kenan, suka ce in ya shafa na wani kenan to alwalansa ta warware. Wannan ko magana ce mai nisa gaskiya, waɗannan hanyoyin guda biyu sun fito da abu fili ko, to dan haka dai alal hakika wajahin farko na hada wannan hadisai guda biyu a yi aiki da su shine wajahi wanda yake mai karfi, sannan kuma mai bi masa wajahi ne. An fahimta ku? Dan haka dai wannan shine mafi ingancin magana, cewa idan mutum ya shafa da nufin jin daɗi alwalarsa ta warware, dan shine hadisin abin nan ke nuna wa Busra, idan mutum ya shafa ba da nufin jin daɗi ba kuma alwalarsa kuma tana nan, shine hadisin Talha bin Ali ke nuna wa, domin dukkanin hadisan sun inganta. Me kace Malam Mahmud? Lamba ta biyu ce da'afahu Shafi'i wa Darqutni li'anna rafa'a lana sunan ghalisun wa thawabu irsaluhu, wannan yana nufin waɗansu daga cikin malamai sun zaifantar da shi, amma bincike nan hadisi ne inda take dan ka duba sunan kutubut tahrij kamar littafin Irwa'ul Ghalib fi tahrij ahadith Manar as-Sabil da sauran littafai. Ta biyu ce muka karanta, ai ba ta uku muka karanta ba, ta biyu ka duba da kyau. A'a, ta biyu na kawo, ka duba mana. Kunde fahimci zamin ku, hadisai da zai ingata su ne daga waɗansu su tafi, kowanne ingantacce ne, ba wani wanda ke zaifi cikin su, kuma wannan shine hanyar da zaka buka aiki da su. Yanzu kenan sakamakon da muka fita da shi cikin wannan matsala shine shafan gaba, inda nufin jin daɗi alwala ta warware, in ba da nufin jin daɗi ba alwala tana nan ba ta warware ba, wannan shine abin da yake sakamakon da zamu samu karkashin wannan. Na'am. Hadisi bai magana akan mata ba in sun shafi gabansu, san bai magana kansu ba, wanda suka yi magana kan mata in sun shafi nasu kuma wannan sun yi kiyasi ne akan hadisin maza, kuma sun dogara da ɗaya daga cikin ruwayoyin hadisin da yake man massa farjahu falyata wassa, sai aka kawo farj, lafazin farj ya shafi namiji ya shafi kuma na mace, ka fahimta ko? Amma wannan kaga karre kawo man masa zakara wanda ya tafi cikin su bai ka fahimta da kyau. Wa ana Aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qal man asabahu qai'un aw ru'afun aw qalasun أو مذي فليتوضا ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره. أنكر حديث دقائشة الله تقال إذا أقريتها تتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظن الله صلى الله عليه وسلم يأتي من أصابه قيء وند أمي يساميكي أو رعاف كوهق أو قلس كومبس أو مزي كومزي يفتومسا وند سيدة كتين أبا من يساميكي فليتوضا ويساك الولاء ثم ليبني على صلاة sannan ya je ya gini a kan sallarsa, wuhu fi zalika la yatakallam, kar ya yi magana, ma'ana kana cikin sallah sai abu ya zo, an fahimta ku, to shikenan sai ka fita daga cikin sallah din ba tare da ka kauce al-qibla ba, kana nan kana cikin sallah ne fa, ka je haban nan ka wanke shi ka sake alwala sabuwa ka zo ka gina, inda ka yi raka'a ta biyu sai ka cigaba da uku, shine liyabina ala salati. Wannan na cikin sufar doguwa da aka yi magana cikin risala ta abu zai zaukara wani idan kun duba hukuncin wanda abu ya same shi madogaran su shine wannan hadisi kun bayyana ku wato kaga a karkashin wannan hadisi abinda za a fahimta da amai da kuma haku da magwas da mazi duk suna